والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ تفسير موتى رمضان شكرا دبوتيا تذري فلودا أربعين دبقى هجرا مزون الله صلى الله عليه وسلم تذري مكة زوى مدينة wanda ya da shekara 2026 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na 13 muna cikin suratul yunus jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 10 yau kuma za mu tashi insha Allah a farkon aya ta 11 inda ubangiji ta'ala yake cewa wala yu'adillahu linnasi sharra
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون
Ubangiji ta'ala ce walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra da Allah ta'ala zai gaggauto wa mutane sharri yanda suke neman sa isti'jalahum bil khair irin yanda yake gaggauto musu da alkhairi in sun roƙa laqubiya bainahum laqubiya ilayhim ajruhum da an hukunta ajalin su ma'ana da an halakar da su wato da yanda mutane suke roƙa kansu sharri ana amsa addu'ar kamar yanda ake amsa na alkhairi da tunin mutane sun halaka za ka ji wuta ya ce in ba kaza ba Allah ya ƙine masa za sai Allah ya ƙine masa kawai shi kenan Allah ta ce fa nadhuru alladhina la yarjuna liqa'ana za mu bar mutanen da ba sa kaunan haɗuwa da mu ba sa kaunan ai tashin alkiyama ba sa tsoron tashin alkiyama za mu bar su fi tughyanihim a cikin girman kansu ya mabuna suna fagauniya ritar taradduli a cikin girman kansu ba za su gane wato tafarki madaidaici ba saboda ba imani ne a gabansu ba izgilanci ne a gabansu a nan ubangiji ta'ala yana gaya mana irin yadda ɗan adam yake gaggawan roƙawa kansa sharri da Allah zai biye masa to da sai saukar masa da sharri ne da tunin ya halaka amma Allah ba ya biye wa ɗan adam in alkhairi ka roƙa sai ya amsa maka sharri kuma ya ƙyale ka sai idan tafiya ta yi tafiya kafirai sun yi ta roƙa sharri suna cewa manzon Allah yana ce musu akwai azaba in basu imani ba suna cewa azaban ta zo musu wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin yace za a kawo azaban ne inda kaske kuke yi ta zo mana mun gaji da gafara ka ba mun ga kafu amma Allah ya ta jinkirta musu so suke cewa Allahumma in kana hadha wal haqq min indika fa abdir halina hidaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim suna cewa idan abun da manzo sa ya zo da shi nan gaskiya ne suka ce ya Allah yayi musu ruwan duwatsu ko ya zo musu da azaba wanda yake mai radadi amma har maza su a bar duniya ba a yi ruwan duwatsu a Makka ba amma dai Allah ya maganin su a yakin Badar an kakkashe manya-manyan a yakin Badar so ubangiji ta'ala baya gaggawan amsa addu'a wa mutum idan ya roƙi sharri ya yi ta roƙan sharri ya yi ta munanan addu'o'i wa kansa ko wa dukiyarsa ko wa iyalansa wani ma 'ya'yansa yake tsinewa ya ce ba za su yi albarka ba amma da ba gaggawan amsawa wataƙila fushi ne ya ɗauke shi ko ɓacin rai ne sai ya roƙa wa kansa sharri ko kuma wauta sai Allah ta'ala ya ƙyale shi ya masa istidraj kamar yadda a shekarun ba a kowane ya dinga tsora ƙurare a kansa yana rantsewa a kan ƙarya ya ce an ba haka ba Allah ya tafi daga da shi to Allah ya yi ne bai yi ba saboda Allah ghafurur rahim Allah bai rahama ne rahamarsa ta rin da fushinsa sabaqat rahmati ghadab yace rahama ta rin da fushina mutum sai gaba duk abin da zai sai Allah ya tsare shi duk shekiyancin sa duk munanan addu'o'in sa duk abin da zai yi dai wanda suka zo kafin sa sun yi sun fishi sun nemi a musu ruwan duwatsu a halakar da su, wannan abu gaskiya ne, ko Allah bai halakar da su bari musu ruwan duwatsu, kuma tabbas gaskiya ne. To Allah ta'ala yana da talala, fanastadrijuhum min haythu ya'lamun. Allah ta'ala sai muna musu talala ta inda mun sani ba, sai su gama. Ko dai Allah ya kama su a nan duniya ko kuma ya kama su a lahira. Kafirai sun sa musulmi a gaba su buge su a nan su ci zalin su a nan. Amma har yanzu ba kasar kafirai kwaya ɗaya da aka kife ta a ƙasa, duk zaluncin da aka mutanen Falastini, mutanen Falastini da sauransu, ba a kifar da Isra'ila ba. Allah ba a gaggawa, akwai ranar ƙin dillanci. Idan ma a duniya ba a yi ba, sau akwai lahira. A lahira Ubangiji ta'ala zai kama mutum. Wa kadhalika akhadhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatu inna akhadhahu alimun shadid. Ko a nan duniya ya kama su saboda zalunci suke, ko kuma idan an je lahira. Allah ta'ala yumhin ne wala yuhmin, yana jinkiri amma baya barin abun gaba ɗaya tafiya haka, ko yanzu ko zuwa anjima. Inna allaha la yumhil zalimi hatta idza akhadahu lam yuhmil. Allah yakan jira, yakan saurara zalimi, randa ya kama shi ba zai kuɓuce masa. To haka nan ɗan adam akan kansa, sai ka gaida kansa munanan addu'a saboda wauta ko saboda bacin rai ko fushi. To Allah ba a gaggawan karɓan wannan, ƙila ba da manufa ma yi ba. Hadisi ya tabbata daga manzala ta suwa sunan na Abi Dawud, ya ce la tad'u ala anfusikum, la tad'u ala amwalikum, la tad'u ala auladikum. Kada ku yi wa kayunanku munanan addu'o'i, kada ku yi wa dukiyoyinku munanan addu'o'i, kada ku yi wa ‘ya’yanku munanan addu’o’i. Ka ce Allah ya tsine maka ko ya tsine wa ‘ya’yanka ko ya halakar da dukiyanka ko makamancin wani, domin ana samun masu yin haka. Ku ce wa kansa mummunan addu’a. Maza ta ce kar ku yi haka, domin kar ku dace da wani lokaci na karɓan addu’a. Allah ta'ala ya amsa, in ya amsa shi kenan. Amma Allah saboda rahamarsa bai cika amsa wannan addu’an. Sai gama duk abin da zai faɗa ya roƙa kansa mutuwa, shi Allah ya kashe shi a yanzu ma ya huta. Sai kuma ya ci gaba da rayuwa. Allah baya biye wa ɗan adam saboda ya san ɗan adam da gaggawa. A cikin suratul Isra, Ubangiji ta ya ce wa yad'u al-insanu bi-sharri du'a'ahu bil-khair wa kana al-insanu 'ajula. Ɗan adam yakan roƙa wa kansa sharri kamar yadda yake roƙa wa kansa alkhairi. Ɗan adam ya kasance mai gaggawa, mai gaggawa. Amma Ubangiji ta ya baya biye masa da haka. Roƙa a kansa sharri, Allah ya kyale shi, bai masa sharri ba. Mai roƙi alheri kuma Allah sai ya amsa masa, sai ya bashi. To Ubangiji subhanahu wataala ya halicci ɗan adam da gaggawa, yana ba wa ɗan adam wato ainihin uzuri. Sai Allah ta'ala ya ce wa idza massa al-insana.
Wa idza massa al-insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'iman aw فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون.
ومن جدي ثلاثة وإذا مس الإنسان الضر إذن شوتا تفسع موتون والتلوشي من سنني ko rashin lafiya, ko ta asara, ko wani haɗari, ko ta musiba, da ana Allah ya ce dinga roƙonmu, yana ta'addu'a li jambihi, a lokacin da yake kwanci a haƙarƙarinsa yana addu'a, au ƙa'idan ko kuma a zaune, au ƙa'iman ko a tsaye. Wato in bala'i ya sauko wa mutum, za ka ga addu'a ba ka ma hannu ya mu, a kwance ya yi, a zaune ya yi, a tsaye ya yi, kullum cikin addu'a ya yi. Allah ya jarrabe shi da talauci, ko ya jarabe shi da rashin lafiya, ko wata masifa, ko wani takin hankali, ko yaƙi, za ka ga ya zage da yin addu’a. Ubangiji ta ce falamma kashafna anhu durrahu, yayin da muka yaye masa kuma wannan masifar da ta same shi ɗin marra, sai shuɗe ya ci gaba da kafircinsa, ya ci gaba da sheƙiyancinsa, ya ci gaba da ɓarnarsa da sabon Allah. Ka Allah ya da'una ila durrin masa, kai ka ce ma ba shi ne yake roƙonmu, yake addu'a mu yaye masa wancan bala'in da ya same shi ba. Galibi mutane haka suke, in masifa ta same su za su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala, amma in Allah ya yi musu ƙwasai su mance da haka. Ubangiji Ta'ala ya ce kazalika zuyyina lil musrifina, haka aka kawata wa masu ƙarda kafurai masu sabon Allah, aka kawata musu ma kanu ya'malun, abinda suka kasance suna aikata. Kawai tabi'ansu mutum bai zai koma ga Allah ba sai ya shiga wani hali, sai ya shiga damuwa, sai ya shiga tashin hankali, to nan ne yake komawa zuwa ga Allah Ta'ala. Amma in ba haka ba, yana cikin ni'ima da wadata, to ba ruwansa da Allah, ba ruwansa da masallaci, ba ruwansa da tashi da dare ya sallah ko karatun Qur'ani ko makabarci. Haka kafirai suke, kuma haka galibin musulmi suke. Sai masifa ta faru sai a ce to yanzu a koma ga Allah, a kama addu'a jama'a, a dinga yin addu'a. To me yasa ba za a yi addu'a Allah ya kare mu daga abin tuka ya sauka ba? Bahaushe ya ce rigakafi ya fi magani, al-wiqatu khairu min al-ilaj. Mu koma zuwa ga Allah Ta'ala, mu roƙi Allah Ta'ala ya yaye mana masifan da take samu, mu liƙa umuri da kyakkyawan aiki da hada munanan ayyuka, mu gyara halayenmu. Shikenan mun yi rigakafin wannan masifa din da bala'i. To amma idan ba mu yi ba ya sauka, akwai geji da za a kai, ko mun yi addu'a Allah bai zai amsa ba. Domin ya ce la ta'muruna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari aw la yab'athanna Allahu 'alaykum iqaban thumma tad'unahu fala tajibu lakum. Ku yi umarni da kyakkyawan aiki, ku hana munana, ma'ana ku dinga kyakkyawan aiki, kuna bari munana, kuma kuna hana ƴan uwanku munana. In ko kun ki ku yi, Allah zai haifo muku da azaba da hukuma da bala'i daga wurinsa, sannan ku dinga roƙonsa ba zai amsa muku ba. Shi ne abin da yake faruwa. Da mun gyara halayenmu shi kenan. Kuma a sabaku min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kasabi. To amma ana ɓarnan ba ma hanawa, mu ma masu ɓarnan ne. Sai bala'i ya sauka, ko sai ce za a koma zuwa ga Allah, ai ta addu'a, ai ta addu'a. To sai Allah ya kiyansa addu'a idan ya ga dama. Ya ga dama kuma ya amsa mana, ya yaye mana, domin mu koma zuwa gare shi. A cikin suratul Fussilat Allah Ta'ala ya ce wa idza an'amna 'alal insani a'raba wa da'a bi janibi wa idza massahu ash-sharru fa dhu du'a'in 'arid. Allah Ta'ala ya ce in mun wa dan adam ni'ima, muka ni'imta shi da wasu ni'imomi na arziki, na lafiya, na shugabanci, na ɗaukaka, to zai kaga ya bijire, ba ruwansa da Allah, ba ruwansa da addini, ba ruwansa wani abu haramun ne ya ƙaurace masa, wani abu shirka ne ko bid'a ne, ba ruwansa. Kawai sharholiyarsa zai kai ya ci gaba da rayuwarsa yadda ya ga dama. Sannan wani abu janibi, sai dinga kuma girman kai na nuna isa, cewa din fa shi wani ne. Ina ga kamar arzikin da Allah ya masa kawai wayonsa ne ko dabararsa, su kuma sauran miskini Allah ba ya so su ne. Ina ga ɗaukakar da Allah ya masa ya isa ne. Ina ga ilimin da Allah ya ba shi ya isa ne, shi wani ne. Shugabancin da Allah ya ba shi, Allah yana son sa ne, ya keɓance shi shi kaɗai, sauran ba ya so su. Haka ce ɗan da ya dinga samun su. Zai ta shirmensa a ƙarshe Allah Ta'ala zai kama shi. So da haka sai da girman kai, yana jin kansa cewa shi ma wani ne. Yana jiji da kansa. To har sai ran da ya shiga hannun Ubangiji Ta'ala, sannan ya raina kansa. To karka yadda idan Allah Ta'ala ya yi maka ni'ima, ka dinga jin kanka cewa ka fi kowa. A Allah ne ya ga dama yake mance ka da ni'ima, ba ka fi kowa ne, ba ka fi kowa dabara ba, ba ka fi kowa imani ba. Idan kowa gwargwadon ni'imar da Allah zai masa gwargwadon imanin sa ne, kai da ba za ka samu ni'imar ba. Allah Ta'ala yana sanya ni'imar sa inda ya ga dama ne. To ɗabi'a na ɗan adam, idan Allah ya ni'imta shi da wani abu na ɗaukaka, to sai ka ga yana jiji da kansa, yana bijire wa Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, yana jin kansa cewa shi wani abu ne. Amma wa idza massahu ash-sharru fa dhu du'a'in 'arid, idan wani bala'i ya same shi kuma, to ma abokin addu'a ne mai faɗi. Za ka ga ta addu'o'i da yawa, dogayen addu'o'i, ai ta karanta karanta, a karanta wannan, a karanta wannan, ai ta addu'a. Ana neman addu'a, jama'a, don Allah ku samu a cikin addu'a. Mun shiga wani hali, don Allah taimaka mini da addu'a, ina cikin wani hali. A yana cikin ni'ima kuma shiru za ka ji. Wa idza massahu al-khairu manu'a, lokacin da yake cin riba, yake samun arziki da wadata da walala, shiru kake ji. Wai kar ma a sani ba, ko ne ya roƙe shi, ko ne ya kawo masa matsala, kar ma a gane. Amma bala'i ya same shi, to kowa sai ya sani, ba wanda ba zai sani ba. To sai a kama kuma addu'o'i, a nan ne za a koma zuwa ga Allah Subhanahu wa Ta'ala. To shi yasa wani lokacin Allah ya jarrabe mutane, akwai hikima a ciki, akwai hikima. Ba don jarrabawa ba, mutum zai nisa da Allah Subhanahu wa Ta'ala, zai nisa da Allah. Shi yasa zo a hadisai, inna Allah abun nan, inna Allah yabtali 'abdahu liyasma tadarru'ahu, Allah aka jaraban bawansa don ya ji kankan da kansa. Aha, abinda ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya kuma al-hamsat fal-awka. To haka Allah aka jarrabe ka don ka koma izuwa gare shi don ya ɗaukaka darajanka. Ila da zai zama kullum babu jarrabawa to kullum kana ƙara ne sawa Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Amma Allah ya jarrabe ka sai kaga ka koma izuwa ga Allah ta'ala, kana da buƙata kenan a wannan lokacin. To shi mumini ba haka yake ba. Mumini ina cikin alkhairi ma baya manta Allah, ina godiya wa Allah ta'ala. Ina cikin sharri kuma ko bala'i sai zama mai haƙuri, ba zai zama mai iraki ba, ba zai zama mai kai ƙaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma ya zo a hadisi ingantacce, ajaba li amri mu'min inna amrahu kulluhu khair wa laysa zalika li ahadin illa li mu'min in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fa kana khairan lahu. Mamaki al'amarin mu'mini duk al'amarinsa alheri, duk al'amarinsa alheri. Idan wani abun farin ciki ya same shi sai gode wa Allah, hakan sai zai masa alheri. In abun baƙin ciki ne, bala'i ne, sai haƙuri, hakan sai zai masa alheri. Ba mai samu wannan sai mu'mini. Ina tsakanin godiya wa Allah ta'ala da kuma haƙuri, haka ake son ka zama. Amma ba in ka samu ni'ima ka manta da Allah sai ka shiga wani hali kuma ka dawo zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ta'ala ce walaqad ahlaknal quruna.
ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين.
وبنجي تعالى ولقد أهلكنا القرون ثم هلك الجمع wato karnona da yawa, in an ce karni su ne mutane suka rayu a lokaci guda cikin shekara 100 misali, wasu shekara 100 su zo ga wasu jama'a sun rayu, to su ne qurun. To Allah ta'ala ce mun halakar da al'ummatai min qablikum kafin ku, ku kafirin Makka, ku kafirin wannan al'umma ta manzala ta sawa, an yi wasu fa'ilin ku kuma an halakar da su kafin ku, lamma zalamu yayin da suka zalunci kawunansu, suka ƙi su yi imani da Allah, suka ƙi su yi imani da manzannin Allah. Waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, alhalin manzanninsu sun zo musu da hujjoji da mu'jizozi wanda suke tabbatar da cewa su annabawan Allah ne. Wama kanu liyu'minu, sai dai basu kasance masu imani wasu wa'innan al'ummatan. Kazalika najzil qawmal mujrimin, haka nan kamar yadda muka halakar da wa'innan al'ummatan, haka za mu saka mutane wanda suke mujrimai kafirai masu ɓarna irin wa'innan. Annan Ubangiji ta'ala yana gargaɗin kafirai na wannan al'umma waɗanda suka ƙi su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala ya ce to akwai wasu al'ummatan da suka gabata ba kafin su ne al-qurun, mun halakar da su. Akwai mutane annabi Nuhu, kai da farko an halakar da su da ruwan tufani. Akwai mutanen annabi Hudu, su ne Adawa, an halakar da su da iska. Akwai mutanen annabi Salihu, su ne Samuda, an halakar da su da tsawa. Akwai mutanen annabi Lutu, an halakar da su da kifewa ko da ruwan tsakuwa, ruwan duwatsu da kifarwa a ƙasa. Akwai kuma Fir'auna da jama'arsa, mutanen annabi Musa, an halakar da su da zulme da su a cikin kogi. To kuma ba zai gagara ba fa a halakar da su, sai dai in Allah ta'ala bai ga dama ba. To idan wa'incan ba su gagari Ubangiji ta'ala ba, kuma za ku gagari Allah, wadan sun fi ku ƙarfi, sun fi ku daɗewa a duniya, suna shekaru wasu ma dubbunnan shekaru, wasu ɗaruruwa, ko kuma yana da wuya mu sai kai ɗari. To amma ba su gagari Allah subhanahu wa ta'ala ba. A cikin suratul Ankabut Allah ta ce fa kullum akhadna bi dhanbi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man qasabna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhibahum walakin kanu anfusahum yadhibun. Allah ta ce kowanne mun kama shi da laifinsa, daga cikinsu akwai wanda muka aika masa da tsakuwa ruwan duwatsu, su ne mutanen annabi Lut. Akwai wanda tsawa ta halakar da su kamar Samudawa. Akwai wanda aka sa ƙasa ta nitse da su kamar Karuna da jama'arsa, suna cikin Banu Isra'ila, mutanen annabi Musa. Akwai wanda kuma dulmiyar da su muka yi da ruwa kamar mutanen annabi Nuhu, an musu ruwan sama ne, ruwan tsofa ne ya halakar da su. Akwai Fir'auna da jama'a sun zuba cikin kogi aka nitsar da su. Allah ta'ala ya ce ba Ubangiji ta'ala ne ya zalunce su ba, bizai yi Allah ya zalunce su ba, daidai su ne suka zalunci kawo da su. to zaka duk wanda ya zalunci kansa zai hadu da azabar Allah. To zaka wani almatan an halakar da su da tauba guda biyu, saubi na biyu rashin imani shi da kafirci, saubi na farko, saubi na biyu kuma shi ne mai shi ne zalunci. Azzalumai ne masu zaluntan wato ainihin manzanni da bayin Allah. To sai Allah ta'ala ya kama su, saboda duk ƙarfinka kuma baka fi ƙarfin Allah ba. Don ko Samudawa kamar yadda ta ce fa amma hadu abin nan istakbaru fil ardi wa qalu man ashaddu minna quwwa aw lam yaraw anna allaha alladhi khalaqahu huwa ashaddu minhum quwwa wa qalu bi ayatina yakfurun. To da ta Adawa sun yi girman kai a bayan ƙasa suka ce wa fi mu ƙarfi. Allah ya ce to wanda ya halitta su bai fi su ƙarfi ba. Allah ya halitta ƙarfin malikin ƙarfin nasu ya fi su ƙarfi, suna inkarin ayyukan Ubangiji ta ya kuma Allah ya halakar da su suka zama tarihi. To da haka ga can gidajensu kamar ba su taɓa zama ba. Da haka duk an halakar da su sun zama tarihi, balle ta dawo su mutane daga cikin wannan al'umman wanda ƙarfinsu bai kai rabi-rabi na wa'incan mutane ba. To kamar yadda Allah ya halakar da wa'incan ƙarnuna, to haka nan zai halakar da wannan al'umma in take ta yi imani. Al-qurunu jam'u qarni, muka ce su ne jama'a wanda suka rayu a lokacin guda. Wani ya cewa balautu nasa ƙarnan ba da ƙarni walam ara ghaira kattalin wa qali, na jarraba mutane ƙarni bayan ƙarni, wato jama'a bayan jama'a. Ban ga mutane ban fahimci komai ba, sai na fahimci dai mayaudara ne masu ƙiyayya kawai. A cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, yayyan mutane sune wanda suka rayu da ni ƙarni na, sai masu bin su sune tabi'ai, na farko sune sahabbai, masu bin su tabi'ai, sai masu bin su sune tabi'u tabi'ina. Wannan sune afdalul qurun, jama'un da suka fi kowanne daraja. In za ka yi addinin ka to kai irin nasu, don manzo ya tsarkake su, ya yi musu taskiya, ya yi bin su, ya ce sune fiyayyen ƙarni, sune as-salafus salih, wato magabata na gari. Idan addinin ka irin nasu ne to mai kyau ne, in ba irin nasu bane kuma to ka samu matsala. Domin manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi bisu, ya ce sune mafi alkhairan wato ainihin al'umma, saboda su suka rayu da manzon ta sama, ko kuma suka rayu da wa'inda suka rayu da manzon sama, ko suka rayu da wa'inda suka rayu da rayuwa, ko wa'inda suka rayu da rayuwar manzon, suka rayu da suka rayu da wa'inda suka rayu da manzon ta sama. To kaga gafin ba yawa kenan, shekara 300 ne kawai tsakanin su da manzon ta sama. To daga nan bayan 300 ne aka samu matsala, aka dinga jirkita wannan addini, ana lalata shi, ana ta shigo da bidiyoyi da shirka a cikin sa, wa duniya ta shi haka za a yi sai sai dai na Allah baya karewa. Eh, manzo sai ce la tazalu dha'ifatu min ummati zahirina alal haqq la yadurruhum man khazalahum hatta yati Allahu bi amri. Duk yanda addini ya lalace, to ana samun wasu kuma jama'a wanda suke kan daidai, inji manzo sai sa. Har duniya ta tashi suna nan akan daidai, in wani bai taimake su ba wannan ba zai dame su ba. Har alkiyama ta tashi akwai wanda akan sunnar manzala ta suwa kai, akan alqur'ani da sunna, amma mafi yawancin su kan sun shiga cikin wato barna da bidiyoyi da abubuwa wanda suke marasa kyau, kuma su suka fi ɗiban al'umma. Allah ya tsare mu da tsarewar sa. Sai manzo suwa sai Ubangiji ta ce summa ja'alnakum
خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ.
Ubangiji ta lace summa ja'alnakum khala'ifa, sannan muka sanya ku khalifofi bayan wa'incan mutane sun halaka fil ardi a bayan ƙasa, min ba'dihim bayan wa'incan mutane, wato bayan mutane annabi Nuhu da Adawa da Samudawa da mutane annabi Lutu da Fir'auna da jama'arsa. To ku kuma al'umma manzala ta sawa, sai muka sanya ku ku zama khalifa bayan su, wato ku mai gurbin su, ku rayu kamar yadda suka rayu. Mun yi haka ne lidan zura kaifa ta'malun, Allah yake don mu duba ya za ku yi aiki. Za ku yi aiki mai kyau ne, ku samu tsira, ko za ku yi aiki irin nasu, ku halaka kamar yadda suka halaka. Idan mu khalifofi ne na al'ummatan da suka gabata, haka ainihin duniya take tafiya. In wa'annan suka rayu suka tafi, sai Allah ya kawo su kuma, su ma su rayu, sai Allah ya kawo wa'annan. To me yasa Allah yake canja mutane don ya duba za su yi aiki mai kyau ko ba za su yi? Za su yi aiki irin na wa'incan mara kyau, ko za su canja su yi aiki mai kyau? In sun yi mara kyau, Allah ya jarrabe su yadda ya jarrabe wa'incan, ya kama su yadda ya kama wa'incan. In kuma sun gyara imaninsu sun yi mai kyau, to za su ga mai kyau. Hadisi ya tabbata a cikin Sahih Muslim, manzala ta so yake inna dunya hulwatun khadira wa inna laha mustakhlifukum fiha fadadiru madha ta'malu fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani isra'il kanat fi nisa manzala ta yake duniyan nan tana da dan dadi dan kadan mata'u qalil in ka same da wa ce kana da mulki ko kana da kudi kana da wata alfurma ko daukaka a ciki akwai dan din dadi dan kadan sannan kuma kaziratun koriya ce tana da ban sha'awa in ka je kaga an yi gidaje a musu filawoyi ko ka je kaga lambu ko damuna kana wuce hanya abin zai dan burge ka za ka ganshi akwai kyan gani akwai kyalli-kyalli a cikinta to sai ubangiji sai maza su ake to Allah ta'ala ya sa ku a bayan duniyan ne ya kawo ku duniyan nan ne shine ya sa ku khalifofi domin ya duba ya gani me za ku aikata ba wai ku shagala da jin daɗin duniyan ba ba wai ku shagala da kallon kyalli-kyallin duniyan ba ba don wannan haka ne ku ba don a ga me za ku aikata za ku yi aiki mai kyau ko ba za ku yi ba duniyar za ta roƙe ku ko ba ta roƙe ku ba domin duniyar jarrabawa ce ita a kan kanta jarrabawa ce in kai watsi da ita ta bayan-bayan ka karki addinin ka shi kenan ka ci jarraba in kuma ka sa ta a gaba ita kake kallo ita kake biyewa to ka fashi a jarrabawa so da haka ka tsaya kai aiki mai kyau sai maza su sai yace ku ji tsoron duniya fattaku duniya maza ka sa kariya tsakaninka da duniya in ba haka ba za ta kai ka tabaro ka don ta kai mutane da yawa ta baro su duk wanda ka ga yanzu baya addini ya shagala a duniya to duniya ne ta kai shi ta baro shi yanzu nan za ta fadda kai ku ji tsoron duniya wani ya ce inni bunitu bi arba'in yarmina bin nabli an qawsin laha tawtiru iblis wa dunya wa nafsi wal wara ya rabbi anta al khalat qadir yace abuwa guda hudu yake kawo ni hari ina ta addu'a Allah ya kare shi dai daga wannan abuwa guda hudu akwai shaytan inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa wa inna ma yad'u hisbahu li yakunu min ashabi sa'ir shaytan makiyin ku da kurke shi maki imana ku yaki shaytan har ku saurara masa in yace kai ka ce bazan yi ba ka buge shi ka yake shi ka gama da shi zama bizai da galba a kanka kwata-kwata sannan shaytan yana kiran jama'a sai don su zama ɗan wuta kurke shi maki yana kwasa ne don shi ya tabbata wutar jahannama zai tafi to sai dinga kiran jama'a sai don su zama ɗan wutan gaba ɗaya saboda yana neman abokanin mutuwa ne kar ya zama shi kaɗai ne zai shiga wuta to ka kiyaye shaytan sannan sai ranka innan nafsa la ammaratu bisu raina umurta mutum da muna da ayyuka shi ma sai ka yaki ran almujahidu man jahada nafsahu mai jihadi shi ne wanda ya kiran sa ya gyara kansa ya zama bawan Allah mutumin kirki so da haka ka yaki ran ka zama mutumin kirki in ba haka ba ranka in dai son zuciya za ka bi to yanzu za ka kai ka tabaro ka za ka je ka fada cikin halaka to kar ka biye wa ranka in ranka ya riya maka abu mara kyau kar ka yi wa khalifin nafsa wa shaytana wa asihima wa inhuma ma hadaka dusa fatahi فلا تؤدي منهما حكما ولا خصما فانت تعرف كيد الخصم الحقي سو ذا كسابا ورنك كسابا وايدين شيطان ان سوريا بك ابو كركاي دين رنك يريا بك كو شي داي تي كاي كوي كركاي دا كاي كاسان ما كيرتي سو كسابا موس نوكو سون ايتا تي دنيا يلا تا كاي كتبروكا فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا غرنكم بالله الغر Allah ta yace kashe dayan kan duniya ta rude ku kada shaytan ya rude ku mai ruki to ita ma za ta kai ka kabaro ka kyalli-kyallin da kake gani in ka biye masa to ba za ka yi addinin ka ba to za ka katta rude ka tana da kyau tana da ban sha'awa a ido amma akwai dasita akwai matsala a cikin ta in ka biye wanda za ta kai ka kabaro ka sannan na hudu sune mutane mutane in ka biye wa al'umma wannan yayi ta wannan yayi nan wannan kaza ko ka ji tsoron jama'an addinin ka zo ba mai kyau ba ko ka rutu da su kana son ka burge su ka je kai asarar addinin ka ko kuma ka dinga ganin abin da suke mai kyau ne kai ba ka yi shikenan ka je ka halaka ko abokanin ka ne ko ba abokanin ka ba la yaqulu annaka taqallubu alladhina kafaru fil bid'ah wa ta'awun qalil thumma mawahum jahannam wa bi'sa al-mihad kar ka rutu da wannan to shi yasa bazan zo ake cewa wattaqu nisaa ku ji tsoron mata mata za su kai ka su baro ka yace farkon fitinan bazu Isra'ila ya kasance a mata ne mata da suka dinga halakar da su suna ta halakar da su to haka su ma mutane ko wannan al'umma za ka ga galibi wanda ya zama fasiki ai mata ai biyewa mata ne suke kai shi su baro shi suke ainihin halakar da shi suke sa shi ya zama ba mai addini ba duniya kawai ya sa a gaba yana kawai akwai ɗan jin daɗi na rayuwar duniya. Kuma duk wannan ta gina ne ba ta shiga ba, ba wani jin daɗin ba. Duk wanda ya zama fasiki ba ya jin daɗin rayuwar duniya. Sai Allah ya jarrabe shi da matsaloli daban-daban. To za ka jin daɗinka shi ne addininka kawai. In ka riƙe addininka to za ka ji daɗi, za ka samu kwanciyar hankali. Amma ba ka da addini babu jin daɗi. Ba ka da hutu na zuci. Allah ta'ala ba zai ƙyale ka ka saba masa. Sannan kuma ya ji yadda kai daɗi ɗari bisa ɗari ba. Sai dai a zahiri ka ga kamar daɗi kake ji amma kana cikin wahala. To shi ne Ubangiji ta'ala ya ce zai kalifantar da mu a bayan ƙasa ya duba za mu yi aiki mai kyau ko ba za mu yi. Ku ji tsoron duniya, maza su ce ku ji tsoron duniya, ku ji tsoron mata. Farkon fitinan Banu Isra'ila ya kasance a cikin mata ne. A cikin suratul Naml Allah ta'ala ce amman yujibul mudarra idza da'a wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun. Wai wa yake amsa addu'an wanda ya shiga wani hali na kunci na lalura na mani ba Allah ne subhanahu wa ta'ala ba, to don me yasa ba ka bauta masa ba? Me yasa ba za ka masa biyayya sau da kafa ba? Don in ka shiga wani hali ba wanda za ka tuna sai Allah, kana shiga cikin matsaloli Allah kake tuna kana roƙonsa, sannan ya yaye wannan bala'in bayan ka roƙe shi. Wa yake sanya ku khalifofi a bayan ƙasa? Kuna rayuwa bayan wasu sun zo sun yi zamani sun tafi, kai kuma sai ka zo ka ci gaba da rayuwa a bayan ƙasa. Wa yake muku wannan? Yanzu kuɗaɗe nan da muke riƙewa ba sun shiga hannun wasu ne suka dawo suka shiga nan, da wasu ne suke kashe kuɗaɗen a can baya. Sun ba sun tafi sun dawo hannun wannan, sun dawo hannun wannan, wannan ya gada. Duk wa yake mana wannan? Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ne Allah yake tambaya ilahun ma Allah, yanzu akwai wani abun bautar tare da Allah wanda ba zai maka haka ba? Ba shi halicce ka ba? Baya azurta ka? Baya baka lafiya? Baya baka ƴaƴa? Duk Allah ne yake maka wannan abun, kuma ka yadda akwai wani abun bauta ba Allah ba? Allah ta yace kaɗan ne ma kuke wa'azantuwa, da yawa ba ku gargaɗuwa, ƴan kaɗan ne masu yi wato ainihin wa'azantuwa. To da haka ku ji tsoron Allah, ku gane Allah shi ne mahaliccinku, kuma Ubangiji ta'ala shi ne gadonku, ku bauta masa shi kaɗai. Biyayya wa Allah ta'ala in bai sa ka ji daɗi ba, to sabon Allah bai sa ka ji daɗi ba. Sabon Allah wahala ne, duhu ne na zuciya, shiga damuwa ne, kai ne baka sani ba. Idan mutum yana ganin kamar daɗi yake ji, to bai san daɗin ba ne. Ke sa yake ganin daɗi yake ji a cikin wahala yake? Matuƙar babu addini a tare da shi. Masu addini su ne masu jin daɗi. Sai Allah ta'ala ce musu.
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
Ubangiji ta'ala ce wa idza tutla alaihim ayatuna, idan kafuran nan aka karanta musu ayoyinmu su ne Alkur'ani, bayyinatin bayyanannu wanda suke bayyanar da shari'a ƙulu-ƙulu, qala allazina la yarjuna liqa'ana, wanda ba sa fatan haɗuwa da mu su ne kafurai, ba sa tsoron tashi alkiyama, ba sa kammalin wani lada a wajen Allah ta'ala, sai su ce itina iti bi qur'anin ghairi hadha, ka zo da wani qur'anin ba wannan ba, mana aubadilu ko ka canja shi. Wannan Qur'ani naka da yake aibanta gumakanmu, yake wautar da hankalinmu, yana nuna cewa mu wawaye ne, ba mu san abin da muke yi ba, to mu ba masu wannan Qur'ani haka suke faɗa. Wai yanzu musu da wani Qur'ani wanda zai dinga yabon gumakansu, ya dinga yabon hankulansu, ya dinga yaba musu, ba irin sa suke su. Yana da ake kul ka gaya musu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yakunu li an ubaddilahu, ai ba zai yiwu ni in canja Al-Qur'ani nan ba min tilqa'i nafsi, ta kashin kaina. Ba ni na kirkire shi ba, Allah ne mini wahayi, to sai ya zan iya canja shi? Ni ba zan iya canja shi daga kan kaina ba. Min tilqa'i nafsi, ai min jihati nafsi, ta bangaren kaina ba in attabiu ba komai nake bi ba illa ma yuha ilayya ba sai abinda ake mini wahayi duk abinda na faɗa to wahayi ne daga Allah ni ba ni ba ni da dawa wa ba yasiqu anil hawa in huwa illa wahyu to haka duk abinda na faɗa wahayi ne ni ba na kirkiro qur'ani inni akhafu aini kam ina tsoro ma in asaitu rabbi in nasaba ubangiji na nazo da wani abu ba Allah ne yake zo da shi ba to ina tsoron azaba yawmin azim azabar rana mai girma ita ce rana ce wato duk abin da na faɗan nan wahayi ne daga Allah ni ba na kirkiro to ina kirkiro ina zan shiga ranar alkiyama ina tsoron azabar Allah subhanahu wa ta'ala wai su abin da yasa ba sa son qur'ani suna son a bar su akan bautan gumakansu nan a ce daidai ne ka bauta wa Allah ka bauta wa gunki shikenan kaga shirka ne wannan to in ba haka aka musu ba za su yadda da alqur'ani haka yahudu ba za su yadda da alqur'ani ba sai ka yadda da addinin su ka yadda abin da suke daidai ne na barna da shirka da kafirci to sannan sai su yadda da kai kamar yadda Allah ta ce walan tarba haka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatuhum yahudu da nasara ba za su yadda kai ba sai ka bi addinin su to shi yasa waɗanda suke son wato wai addini duk addini ya zama daya wato su ne ɗan intafet kenan ko ittihadul adyan kenan to da haka duk addini a ce ɗaya ne kamar yadda musulunci yake daidai to kiristanci ma daidai ne yahudanci ma daidai ne ko da addini ma kake kawai akan daidai kake ba bambancin addini to wannan kafirci ne za su su tsora mutane ne akan kafirci saboda Allah ta'ala ya riga ya ce innad din indallahi islam addini a wajen Allah kawai shine daidai Qur'ani mai daidai shine daidai duk sauran littafai Qur'ani ya sauke aiki da su to sai ka zo ka ce a wai sauran addini ma duk ɗaya ne kawai dai kar mutum ya zama wai bai da addini kawai shine matsala amma yana da addini sama shi ke zama haka suke faɗa to da yake addinin ba zagin Allah yake ba yana cewa Allah yana da abokin tarayya Allah yana da ɗa ko sai ya zama daidai bayan ya saba wa addini musulunci ya saba wa alqur'ani kuma shi gane kenan duk ayoyin da suke magana akan shirka kar a yi kar a fassara su duk ayoyin da suke magana akan kafirci kafirai yan wuta ne da sauransu duk kar a fassara su sai ka zo ya zo ya ce wai wai maƙiyin mu guda ɗaya ne shi za mu zo mu haɗu mu yaƙa shi ne ta'addanci da sauransu amma duk kafircin nan shi ba abun yaƙa ba ne to akwai ta'addanci da ya fi kafirci ne ai ubangiji ta ya ce wal fitnatu ashaddu min alqatl kafirci ya fi kisan kai tsanani kafirci ya fi kinnafi ya fi ta'addanci in mutum ya kashe ka ba aljanna zai kai ka ba ne sababu sai kafirta ka ba ka zama kafiri in ka mutu wutar jahannama za ka shiga to wai ba wai kar a yaƙi kafirci a yaƙi ta'addanci ke mun yanda ta'addanci shi ma a yaƙi shi amma abu da farko da za a yaƙa shi ne kafirci da shirka don shi manzala kuma ya fara yaƙa ko shi qur'ani ya fara yaƙa dole sai an tabbatar da tauhidi a bayan ƙasa to kafirai abinda suke so qur'ani nan a canja shi ya zama babu wasu ayoyi da suke kafirta kafirai ba maganar kafirai ɗan wuta ne ko mushrikai ɗan wuta ne to kaga yanzu mai kiran mutane zuwa ga wahdatul adyan cewa addini ya zama ɗaya ɗan interfaith sai dai ko wannan ayoyi ya canja musu fassara ko ya dinga zaɓen ayoyin da zai tafsiri ko ya zo ya fassara su da wani abu daban da kabe-kabe amma idan za ka fassara alqur'ani yadda yake to lallai dole za ka nuna akwai bambancin addini ko musulmi da kafirai ba ɗaya suke ba abadan ba za su taɓa zama ɗaya ba to sai kafirai suka cewa ba za su wai a canja wannan qur'ani ba wannan qur'ani da yake aibanta gumaka don qur'ani ya cewa gumakan nan ba sa ji ba sa gani ba sa iya magana ba za su iya cutar da ku ko su amfanar da ku ba me yasa kuke bauta musu uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah kai can ku me yasa kuke bauta abinda ba Allah ba wanda ba zai amfani don Allah ka zo ba gunkin ko dukansa kai ba zai rama ba in ka mare shi ba zai rama ba in ka zage shi in ka zo ka kakkarya shi ka ture shi a ƙasa ka kakkarya shi bai san ma kana yi ba shi ne aibanta gumakan da zuwa ko wai to a cire duka wa'annan na maganan aibanta gunki a ce a gunki shirme ne ba wani ba ne duk a daina wannan a kawo ni qur'anin wanda ba zai ce gunki shirme ba ne sannan a kawo qur'ani da ba zai wautar da hankalinsu ba domin duk mai bautan gumaka yana da hankali ne wala qad zara'na li jahannama kathiran min al-insi wal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adha ulaika hum al-ghafilun haka ce kafirai ba suna da hankali ba na fa'ida ba suna da idanu ba na gani ba, suna da kunnuwa ba na ji ba, wai na kamar dabbobi suke sun fi dabbobi ba mata, wai da rafananu ne, wai aka Qur'ani da me zai faɗi haka ba, me zai ce kafirai dabbobi ba ne, me zai ce kafirai rafananu ba ne, me zai ce hankalinsu shirme ne ba za a fahimtar gaskiya ba, kunnensu ba na jin gaskiya ba, idonsu ba na ganin gaskiya, wai duk a daina faɗan wannan abu, shi ke nan sai ya zo a zo da Qur'ani da zai dinga yabonsu, yana yabonsu. Duk inda aka ce abu kaza duk wanda ya yi shi akwai azaba, sai a ce a in ka yi shi daidai kai akwai rahama, abubuwa na kaza kaza haramun ne, sai a ce to ya zo yakan haramun a ce halal, ka je ka yi zina ba ka da matsala, ba shi abin da kafirai suke ba, ka je ka sha giyanka ka more yadda kake so, wai duk inda aka haramta giyan na a ce a to yanzu halal ne, a zo da wani Qur'ani daban ba irin wancan ba, a dinga yabon gumaka. Duk wannan suna faɗansa izgilanci ne, sun sani wani da abubuwan dukkanin su barna ne kuma kazanta ne, to Qur'ani ba zai canju ba, ina nan a yanda yake har duniya ta tashi, to da haka mai son addini ya fassara shi yadda yake, to da haka aka ce manzo a bai musu ni ba zai yi canja shi ba, saboda mai saboda shi Allah ta'ala ne yake umurta, sai ga musu cewa ana abdul ma'murun, ni Allah ta'ala yana umurta na ne, kuma ni manzo ne mai isar da aike, ba zan canja komai da Alkur'ani ba, ko ba zan kirkiri wani abu in faɗa wanda Allah bai faɗa ba, Allah ta'ala ya ga ba suratul haqqa yace walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la khadha minhu bil yamin thumma la qada'na minhu wasi fama minkum min ahadin adhu hajizin, Allah ya ga musu yace da manzo sai zai kirkiro wani abu ya sa Alkur'ani yace Allah ne ya saukar da shi ko ba Allah ne ya saukar da shi ba, Allah ta'ala yace da za mu masa mummunan kafu, kuma za mu yanke jijiyar da ta riƙe zuciyarsa, ma'ana da mun halakar da shi, ko babu wani wanda ya isa ya hana a halakar da shi, to kaga manzo Allah bai kirkiri komai ba kenan, inda manzo Allah ya kirkiri wata kalma a Qur'ani yace Allah ne ya faɗa bai faɗa ba, da Allah ya halakar da shi, to Allah bai halakar da shi ba, to ta yaya zai kirkiri Al-Qur'ani yace ya canja, to akwai masu son koyon addinin nan sai ya tafi da zamani fa, ya tafi da zamani, saboda haka riƙo da addini da kishin addini wannan yayin daɗi. Yanzu ƙauyanci ne kawai ka zo ka hode kawai kai da kafirai duk rayuwa iri ɗaya, bayan Allah ya ce la yaghurrannaka alladhina la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru, kar kafirai su ruɗe ka, kar duniya ta ruɗe ka, kar shaitan ya ruɗe ka, ka zama mai kishin addinin ka mai riƙo da addini, amma yanzu su sun suna da awan sun musulmi ne, amma suna cewa kar kai kishin addini, kawai ka riƙe shi soko-soko kawai, kai dai kawai ka zama musulmi, ko baka yi sallah ba damuwa, ko baka riƙe tauhidi ba ba matsala, kai da kar dai a ce dai kai ba musulmi ba ne kawai, tare da shi ne musuluncin munafukai kenan, to da haka Allah ta'ala kuma cewa ma umiru illa li abudullaha mukhlishi lahu din, dole akwai ikhlasi a dininka ya zama tsakani da Allah kake, tsakani da Allah kake, to da haka duk wanda yake ganin wannan alqur'ani bai dace da wannan zamani ba to kafiri ne, alqur'ani salihu ne da kulli zamani wa baka, kowane zamani qur'ani ya dace shi, don mahaliccin zamani da ya saukar da shi, ko ya dace da kowane gari da kowace ƙasa, kamar ne dace da Makka haka ya dace da Amerika da Australia da Ingila da Faransa da sauransu, haka ya dace da Najeriya, kuma da za a ɗabbaka shi da za a samu zaman lafiya, da Qur'anin ake bi da an zauna lafiya kuma da an ji daɗi, wa Allah yastaqamu ala tariqati la aqainahum ma an khadaqa, da an ji daɗi da babu da matsala babu da fitina da za mu samu kwanciyar hankali, amma barin alqur'ani shi ya lalata komai da komai da kake gani, sai Allah ta'ala ya ce
qul law sha'a Allahu ma talawtu 'alaykum wa la adra'tum bi faqad labittu fiikum 'umran qabli afala ta'qilun,
Ubangiji ta'ala ya ce qul ka gaya musu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law sha Allahu da Allah ya ga dama ma talautu alaikum ba zan karanta muku wannan Qur'ani ba, to da ka ina karanta muku ne da izinin Allah da ganin daman Allah, da Allah ya ga dama ban isa in karanta muku shi ba, wama wala adraku bihi kuma da ban koya muku shi ba, da ban zo ina sanar da ku Alqur'ani ba, za ce muku wannan ayar kaza a karanta muku wannan a karanta muku, duk ba ba zan yi wannan ba, Allah ne ya ga dama shi aiko ni shi ya bani izini, ni ba ra'in kai da nake yi ba, fa qallabtu fiikum umuran kasimi umuran min qabli, ai na zauna a cikin ku umuran rayuwa mai yawa min qablihi kafin nan ba dai shekara 40 a cikin kuwa kafin da zaman annabi na taba sai muku amin wahayi na taba kawo muku wata aya akan kaina shekara 40 ina tare da ku duk abin da nake faɗa gaskiya ne ba da muku ƙarya sai bayan shekara 40 nace muku ni annabin Allah ne Allah ya saukar mini da wahayi to inda ni zan kirkira ai da na kirkira ta ai duk wata rigima ba kafin shekara 40 ake yin ta lokacin kana matashi baka zama babba ba amma ka zama shekara 40 ai haka ji ya zo maka to ya aka yi tun kafin na zauna cikin ku shekara 40 ban kirkiro muku abubuwa ba sai yanzu zan kirkiro bangiji ta lace gaya musu haka afala ta'qilun ba za ku hankalta ba mana ba ku da hankali ne ba za ku gane ba shekara 40 yana mutumin kirki yana amincewa yana mai gaskiya san da aka yi masa wahayi yake karanta muku sai ku taya kirkiran sa aka yi ko ya je canja shi to ku duba ba da wancan shekarun ya rayuwar manzon sallallahu alaihi wasallam ta kasance amincewa ne mai gaskiya ne dukkan yadda duk hayaniyar da kuke da barnar da kuke yi baya yi duk abubuwan da ya zo yake haramun inda bai taɓa yin kote ba ba shirka ba shan giya ba ta'addanci ba zalunci ko ɗaya bai yi ba bare ku kama shi ku sai ai ka ce haramun to ai za ka kafin ka zama annabi ka yi babu wannan Allah ta'ala ya kare shi da karewarsa ubangiji ta'ala yake ya gaya musu ba don Allah ne ya umurce shi ba bai zai karanta ƙur'ani karanta musu ƙur'ani ko bai koya musu ba sannan ya zauna a cikin su zamani mai tsawo ya yi shekara 40 bai ce an masa wahayi ba sai yanzu aka masa a sai wahayin ne sai yanzu ya faɗa a sai wahayin ne a cikin suratul shura ubangiji ta'ala ce wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri ma alkitab wa aliman lakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadi bihi man nasha min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim Allah ta'ala ya ce haka nan kamar yadda muka yi annabawa kafin ka wahayi muka yi maka wahayin ruhan wato alqur'ani mai rayar zukata daga al'amarin mu daga umurnin mu mu muka yi maka wannan wahayi amma kafin nan ka san wani abu alqur'ani ne ma kunta tadri mal kitab baka san alqur'ani ba kafin fara maka wahayi shekaran ka 40 da kana yi da su walal iman baka san shari'o'i ba baka san sallah ba baka ce a zo ayi sallah a bada zakka ayi kaza kaza ba duk baka san wannan ba ko baka karantar da shi ba tunda aka maka wahayi ka fara sai Allah yake mun sanya alqur'ani haske ne da muke shiryar da wanda muka ga dama daga cikin bayin mu amma tabbas ga ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada shiryawa zuwa ga tafarki madaidaici saka qur'ani shirya ne tunda aka manzo Allah wahayin sai fara karantar da shi shikenan to da haka abinda Allah ya saukar shi ne shiriya amma ra'ayoyin mutane da kawai son zuciyanka ka zo ka faɗa a bar Qur'ani a bar hadisi manzo sa ka ce wai shi ne addini ba zai taɓa zama addini ba wannan aqida ne irin ta kafirin farko irin ta kafirin Makka wanda manzo sa ya yi wato ainihin gugurmuya da su saboda haka ka ji tsoron Allah sai Allah ta'ala ya ce faman azlamu
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ
بَنْجِجِ تَعَلَىٰ أَتِي فَمَنْ أَظْلَمُ وَعَيَفِ ذَادُنْتِي مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا سَمَدَ وَنْيَيْ إِرْكِرِ كَرْيَاهِ نَنْغَ تَوَعَلَىٰ wanda istifhami ne inkari ma'ana la ada afzam babu wanda yafi zalunci sama ga wanda ya kirkiri wani abu Allah bai faɗe shi ba yace Allah ya faɗa yace Allah yana da abokin tarayya ko yace kirkiro wani abu yace Allah ne yace Allah bai sai ba au kazzaba bi ayati ko kuma ya ƙaryata ayoyin Allah yace Qur'ani ba gaskiya bane akwai azzalimi da yafi wannan babu innahu la yuflihul mujrimun yadda sha'anin da lamarin yake mujrumai fasikai kafirai ba za su rabanta ba maza ba za su kubuta daga azabar Allah ba lantar za su samu rahmar Allah duk wanda ya karyata Allah ko yi wa Allah karya to ya shiga cikin halaka babu kuma azzalimi a duniya irinsa domin ya zalunci Ubangiji ta'ala ya ce ya halatta ai wa Allah shirka ya halatta ce Allah uku duk addini ɗaya ne sannan kuma ya faɗi magana da Allah bai faɗa ba kawai kirkiro wani abu ya ce Allah ne yake kuma Allah bai ce ba annabawan Allah ba sa wannan ba abinda suke sai abinda aka musu wahayi akan su a cikin suratul zumar ubangiji ta ala ce wayawmal qiyamati tara alladhina kadhabu ala allahi wujuhum muswadda alaysa fi jahannama mathwa lil mutakabbirin ranar kiyama idan an tashi za ka ga waɗanda suke wa Allah ƙarya su ce Allah ya ce kuma Allah bai ce ba za ka ga fuskokin su faƙaƙe daban suke a farfajiyar kiyama. Allah ta'ala ya ce wutar jahannama bakwar masu girman kai ne, bakwar masu girman kai ne wanda suke yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya. Shi yasa Allah ya ce innahu la yuflihu al-mujrimun, masu yi wa Allah ƙarya ba sa rabanta, ba za su taɓa rabanta ba. Domin ƙirƙiran ƙarya ka ce Allah ya ce babu laifin da ya fi wannan. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha hararun hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala Allahi al-kadhib innal ladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Kada kawai duk abin da harshen ka kawata maka ka faɗa ka ce wannan halal wannan haram, in ka ce fa abu kaza halal kamar ka ce Allah ya halalta shi, in ƙarya ne ka yi wa Allah ƙarya. In ka ce wannan abu haramun ne kamar ka ce Allah ya haramta shi ne, in ƙarya ne ka yi wa Allah ƙarya. Don al-halal ma ahallahu Allah wal haram ma harramahu Allah wa ma sakata anhu fa huwa afaw fa qabala min Allah afiyata. Halal shi ne abin da Allah ya halalta, haramun shi ne abin da Allah ya haramta. To kar ka zo kana cewa wannan halal wannan haram. Don ka ƙirƙiri ƙarya ka danganta Allah, duk wanda yake ƙirƙiran ƙarya yana danganta Ubangiji ta'ala ba zai rabbanta ba, ba zai samu rabo ba. Suna ga za a ga wani mutum sai ka yace ai Allah ma ya ce kaza, ko alhalin ba da ilimi akan wannan. Allah ya ce kaza, manzon Allah ya sa ya ce kaza, har a malamai masu wa'azi ilimin ka bai wuce cikin cokali ba, amma sai ka yi cewa Allah ya ce annabi ya ce, kuma ba haka ba ne abu yake. Musamman a yan bidiya wanda ba sa tsoron Allah, yanzu mutum zai ce maka ai Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza, saboda masu sauraron su su ba masu bincike ba ne. Amma ahlus sunna da yake suna da wayewa na ilimi, in ƙaryan kai ma za a tona ta, za a gane cewa ƙarya kake yi. A ina Allah ya faɗa, a ina manzo Allah ya sa ya faɗa, babu inda ya faɗa. To in kai wa Allah ƙarya ka shiga uku, kai kuma manzo Allah ya sa kai wa ƙarya kai kan wuta ne. Manzo Allah ya ce man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu ila an-nar. Duk wanda yake ƙarya da gangan yace na ce ban ce bai tare da wurin zaman sa a wuta, tukan aje lahira. To da haka shi dan wuta ne, ya je bukin kawai, in bai ba kuma za a masa. Shine gaskiyar magana. To kaga wannan rashin tsoron Allah ne. Kawai Allah ya ce manzo Allah ya ce mu ahlus sunna in hadisi bai inganta ba bara mu ce maka manzo Allah ya faɗa ba. Sai mu ce ya zo a hadisi wanda bai inganta ba. Ko da bai da matsala, balle ta yana shar'anta wani abu kuma wanda ba shari'a ba, ba za mu kawo shi ba. Sai dai mun kawo shi a bisa bayanin ba haka yake ba. Don manzo Allah ya ce man haddasa anni hadithan yara annahu kadhibun fa huwa al-kadhibin. Duk wanda ya bada labarin wani hadisi kuma ya san ƙarya ne, to shi ma yawa manzo Allah ya sa ƙarya. Hadisin ƙarya ne amma ka kawo shi ka karantar da shi, baka yi bayanin ƙarya ba ne, to kai ma maƙaryaci ne, kai manzo Allah ya sa ƙarya. Sannan wani hadisi man haddasa anni hadisan yura annahu kadhibun fa huwa al-kadhibin. Wanda ya bada labarin wani hadisi yana zaton ƙarya ne, kaga hadisi mai rauni kenan. Hadisi da'ifi a zaton sa hadisin ƙarya ne, ko da ba da yaqini sai zai ba da hadisin yace kaza, manzo Allah kuma yace kaza, to shi ma maƙaryaci ne, yayi manzo Allah ƙarya. To ina ga wanda zai zuwa Allah ƙarya yace Allah yace manzo Allah kuma yace, kuma hadisi ba su faɗa ba, an riga an wuce wannan wajen yanzu. Saboda akwai ɗalibai masu bincike, akwai masu ilimi, mutane su ji tsoron Allah, su tsaya inda Allah ya tsaye da su. Abinda Allah ya faɗa ya faɗa, abinda manzo Allah ya faɗa ya inganta ya inganta ya faɗa. In ba haka ba, to kai shiru ya fi maka akan ka faɗi abinda ba haka ba ne. Muna fata Allah ta'ala ya ƙara faitar da mu addini, Allah ya tsare mu da tsarewansa. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.